الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 6 ga watan Sha'ban hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ta yi daidai da 16 ga watan 2 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne na babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka muna da ita karanta fatawoyin da ake yi wa malamai da kuma amsoshin da suke bayarwa dangane dai da wannan tattaunawa mai matukar mahimmanci ta abin da ya shafi iyaye da ƴaƴansu muna jin cewa ga irin umarnin da idan iyaye sun ba wa da to yana da zabin ya aiwatar ko kuma ya rarrashi iyayen ya ba su hakuri ba sai yayi ba kuma in bai yin ba bai saba wa umarnin iyaye ba irin sabawar da shari'a ta hane shi an tambayi Imam Ahmad bin Hanbal game dai da mas'alar iyaye su nemi lallai sai da ya saki matarsa to aka tambayi Imam Ahmad sai yake cewa kada da ya saki matarsa dan uba ya ce lallai sai dansa ya saki matarsa ko uwa ta matsa lallai sai danta ya saki matarsa to Imam Ahmad yace kada ya sake ta to har ma aka ce to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abdullahi dan Umar an wato ya saki matarsa lokacin da mahaifinsa Umar ya nemi haka to sai shi sayyidina wato shi Imam Ahmad bin Hanbal afwan Imam Ahmad yake cewa to shi ma baban naka da ya umarce ka irin umarnin shi ma Umar ne to in dai ba Umar bane kaga kenan wannan wata mas'ala ce da ta shafi Umar da kuma maslaha irin wanda Umar ya gani yasa ya umarci dan da ya saki matar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi bayan Sayyidina Umar akan haka to idan aka samu irin wannan dalilan da irin waɗannan to shine aka ce baka da zabi sai ka aiwatar da umarnin da iyayenka suka baka amma ma damar kawai bisa san zuciya ne ko wani dalili ne mai rauni to ba lalle bane sai ka bi wannan umarni illa iyaka za su ji ba dadi sai ka kwantar musu da hankali ka rarrashe su da magana mai dadi an tambayi Ashaq bin Baz cewa wato uba ne baya son matar ɗansa ma'ana yake kin zaman ɗan da wannan matar to idan uban ya nemi ɗansa ya saki matarsa shin zai amsa wannan nema da babansa yayi kuma zai ɗauki wannan a matsayin in ya amsa ɗin biyayya ya yi wa mahaifansa sai Sheikh bin Baz yake cewa to akwai fashin baki game da wannan idan ya zamanto shi uban ya nemi ɗa ya saki ainihin wato matarsa saboda wasu dalilai kwarara kamar matar tana da halaye marasa kyau tana da ɗabi'u marasa kyau tana da mummunar aƙida a addinance ko wasu sabubban wa'anda suka sa shi yasa baban nasa ya kita ko yake kinta ba wata kiyayya bace ta kashin kai a'a akwai hujjar da ta sa uban yake ainihin kyamar wannan mata kuma yake kyamatar da dan ci gaba da zama da ita, to wannan da zai bi umarnin babansa wajen sakin wannan mata. Amma idan ya zamanto kiyayyar da kuma karan tsanar da uba ya dora wa matar ɗansa, an duba babu wani sababi, ba gaira ba dalili, kuma ainihin wato uba ya matsa akan haka, to anan ne aka ce da tunda ba wani dalili aka gabatar masa ba, ba zai saki matarsa ba, zai ci gaba da zama da ita, saboda ana yin biyayya ne cikin abinda yake mai kyau a shari'ance. To wannan ku baya daga cikin ma'arufi, da ko uba ya nemi lalle sai ɗansa ya saki matarsa mutuniyar kirki, mutuniyar arziki mai halaye masu kyau, saboda kawai son zuciyarsa. Haka irin wannan fatawa ta tabbata daga ainihin ta inganta daga Hassan al-Basri, kamar yadda shi ma mun karanta a dunkule dai a ƙarƙashin wannan matsala. Idan iyaye sun nemi ɗansu ya saki matarsa kuma sun kawo dalilai da sabubba irin na shari'a, ko kuma saboda gurbatar halaye ko ɗabi'u, ko kuma sakaci da kuma wasa da addini, ko cin mutuncin addini, to wannan wajibi ne ɗa ya amsa umarnin iyayensa. Idan kuwa babu wani dalili, to ba sai ya yi wa iyayensa biyayya ba. An tambayi Imam Ahmad, idan iyayen mutum suka umarce shi ba shi da aure, suka ce ga wanda zai aura, shin lalle ne ya bi umarnin iyayensa ga wanda suka zaɓa masa suka ce ita suke so ya aura? Ko kuma budurwa ba ta son mutum a ce lalle, ko ba ta son aure a ce lalle lalle sai ta yi auren? To shi wancan na farkon tambayar da aka yi wa Imam Ahmad Ibn Hanbal, cewa idan iyayensa sun umarce shi da ya auri wata mace da suke so, to in dai ba shi da wani dalili na ƙin auren, ni ma umarni na kenan, ina umarta sai aure ta. In kuma akwai wasu dalilai da yake ganin yana da su, to wa'innan dalilan su za a kalla wajen a bashi damar ya ƙi auren, ko kuma a ce lalle lalle ya aura din. To duk mun tattauna wannan matsalolin wanda insha Allah a kansu dai har yanzu muke, mun karanta wata fatawa ta Bin Baz wanda insha Allah za mu tashi daga kanta, inda qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace wa qala al-shaykh Bin Baz rahimahullah az-zawaj la budda fihi min ar-ragaba, shi aure abu ne wanda babu makawa, ana son a samu soyayya, a samu kwadayi ga ma'aurata. Matar ta zamto ta kwadaitu, tana kwadayinta auruwan nan mijin, shi ma mijin ya zamto yana da kwadayin ya auruwan nan mace, ma'ana yana son ta. Domin Allah madaukakin sarki yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, to ba mawadda ba rahama kuma a ce sai an yi aure, wannan kamar tubalin da aka ce a gina auren akan sababu. To a ƙarƙashin haka, idan ya zamanto matar al-makhatuba wadda aka ce lalle ka nemi aurenta, kaga bata dace da kai ba kuma ba ka son ta, to ba lazimi bane kai wa iyayenka biyayya wajen aurenta, domin wannan wani sha'ani ne, wani al'amari ne da ya shafe ka. An gane ko? Kuma kai ka fi sanin kanka, kai ka fi sanin wace mace ce za ta zama natsuwa da farin ciki gare ka. Domin Allah ta'ala ce maka ya fankihu ma tsabalakun minan nisa, da haka ma tsabalaka ba lalle ta zama tsabali gairi ka ba. Wala ya juzu lahuma ilzamuka bi zawaj, Sheikh Bin Baz ya ce kuma bai halatta iyaye su tursasa wa ɗansu da auren min imra'atin takrahuha, matar da ba ka son ta. Su suke son ta, kai ba ka son ta. To tunda ba ka son ta, ba kuma bai halatta su matsa ma su ce lalle lalle in baka aure ta ba har a yi maka wata barazana, ko a ce za a yi maka baki, ko kuma in ka je ka nemi wata ba da yawunsu ba, da sauran kalamai da iyaye kan yi wani lokaci akan rashin gaskiya. To anan Bin Baz ya ce bai halatta iyaye su matsa wa ɗa cewa ga matar da suke so ya aura bayan sun san baya son ta. Hadha la yajuzu lahumu, yace wannan baya halatta gare su. Wallahu ta'ala, ubangiji ta'ala aujaba alaihimal insafa wal adla, duk da cewa su iyaye ne kuma su suka haife shi, suna da haƙƙi mai girma a kansa, amma fa duk da haka Allah ya wajabta adalci su ma a kansu. Yanzu adalci ne su matsa shi a aure wanda baya so? An fahimta? to kaga wannan sai ya zamto kaman ba adalci bane domin wannan baya daga cikin abin da suke da haƙi akai. Shi yasa malai yake cewa wallahu aujaba alaihimal insafa wal adla, Allah ya wajabta wa iyaye ko da dan su ne to su yi masa insafi su kuma yi masa adalci, kenan kamar rashin adalci ne yace baya son mace ce sai ya aure ta. Falaisa lahumu ijbaruka ala ma yadurruka, ba su da haƙƙi ko damar su tirsasa maka ka aure abin da zai cutar da kai, domin auren matar da baka so cutarwa ce. Wannan sakan din da ake so ka samu ba za ka same shi ba, domin babu mawadda. Tunda babu mawadda, ɗaya daga cikin tools da suke sa a samu a sakanu din babu, to kaga kenan zaka zauna da wadda baka kaunarta baka santa, kuma rayuwa irin ta aure yau da kullun ana tare, to wannan gaskiya akwai cutuwa ga shi wanda yake auren matar da ba ita yake so ya aura ba. Wa anta aidan la yalzamuka ta'atul walidain, kai ma kuma da inji bin baz, ba lazimi bane, ba lalle bane a kanka fi wato yi wa iyayenka da'a fi gairil ma'ruf, cikin abin da ba ma'rufi bane, cikin abin da yake ma'rufi a shari'a, abin da yake sananne a shari'a shine kaga matar da kake so in tana da kyawawan halaye da ɗabi'u da addini ka aure ta, kuma iyayenka su wafaka maka akan haka, wannan shine ma'rufi. Amma a kawo wata kila ma ba ta da tarbiya, kila ma kana jin labaranta tana ana yawo da ita ko tana shige-shige, amma tunda baba ta kawon mahaifiyarka ce da haka sun kulla su a can sama su ce lalle lalle wannan zaka aura, to wannan gaskiya baya daga cikin abin da ya zama lazimi a kanka kai da a ce sai ka bi iyayenka anan ka auri wannan mata wadda kai ba ita kake so ba. Innamat ta'atu fil ma'ruf, wannan baya nufin ka saba musu, amma su kawo wani umarnin wanda yake ma'rufi ne sai kuma ka bi su akan haka. Daka innamat ta'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sani dai da'a kawai ana yi wa mutum ne fil ma'rufi, cikin abin da yake sananne a shari'a. Abin da yake sananne a shari'a ko shine yin aure akan kauna da soyayya. Walaysa min al-ma'ruf an tudi'ahu ma fi imra'atin la tardaha, baya daga cikin ma'rufi abin da yake sananne a shari'a yi wa iyaye biyayya wajen auren matar da kai baka yadda da aurenta ba, baka son ta, wala tunasibuka, kuma kana ganin bata dace da kai ba, bata yi macin da kai ba, kai ga yanayinka ita kuma yanayinta ya bambanta da haka, to da haka wannan baya lalle bane kai musu da'a akan haka. Amma idza kunta tardaha, amma idan dama can kafin iyaye su yi magana, ya salam, amma idan iyaye kafin ma su yi magana kai ka gamsu da wannan ita wato macen, wa kanat tunasibuka, kuma dama kaga ta dace da kai, wa ahabba an tatazawwaja, sai kuma wato yakin ruwa ya tadda sakaina, kai dama kaga tayi ma duk da baka ce kana son ta ba, amma tayi ma kuma kaga gaskiya wannan irin ta kake so, sai kuma gashi iyayenka sun so ka aure ta, fa hadha khairun ila khairin, an gane ko alheri ne yazo ya tadda alheri, shikenan sai ai ta haifa alherai ko tudi'uhu, ma kaga nan kawai ba wani kaje ka shawara ka ce ai ba sai an yi shawara ba, insha Allah sam'an wa ta'a, an gane ko, yawa dama ka dan kake jira inda ma an dan yi nawa wajen yi ma magana kai za ka kai kanka, to sai kuma gashi su ma sun ga dacewar, sun ga tarbiyar, sun ga nagartar, kuma suna ganin za ku yi daidai, su da kansu sai suka ce muna so ka auri wance, kuma dama kai ma ta kwanta maka rai kuma ta dace da kai, to kaga shikenan sai kai musu da'a. Li'annaha maslahatun wahida, domin nan maslaha ko guda daya ce, an fahimta abinda suke so shi kake so, da haka maslahar ka ta su ce maslaha su taka ce. Amma imra'atun la tardaha, amma matar da baka gamsu da ita ba, imma li da'fi diniha, ko saboda raunin addininta, kana gani mace ce wadda take yar duniya ba ruwanta da addini, ba ta shiga irin ta musulunci, wa imma li adami jamaliha, ko kuma gata nan masha Allah kyan dai sai a hankali, an gane ko akwai rashin kyau tattare da ita, wa imma li asbabin ukhra, ko kuma saboda wasu sabubban daban, an gane ko wasu dalilan daban da kake ganin bata dace da kai ba, ta'lamu bi nafsika annaka la targabu fiha, kai kana ji a ranka ka gamsar da kanka cewa kai kaji baka santa, wa takhsha an takhsara, kuma kana tsoron wa taksha min an taksara, kana tsoron kada kai hasarar rayuwarka, ka zauna jin dadi dai da farin ciki da kwanciyar hankali da daukewa da dauke kewa irin ta aure, kai dai baka samun ta, to kaga zai zama to kana tsoron kada kai hasarar rayuwarka biduni fa'ida, ba tare da wata fa'ida da zaka amfana da ita a cikin auren ba. Fa innahu la yalzamuka, to a irin wannan yanayi ba lalle bane a kanka ka auri wadda iyayenka suka kawo suka ce ka aura. Wala yajuzu lahumma, sannan su ma ana gaya wa iyaye ba bai halatta gare su ilzamuka, su tursasa maka kai a matsayinka na da cewa sai ka aure ta. Walakin tastardihima bil kalami tayyib, sai dai kai kokarin gamsar da su da ainihin wato yardar da su da magana wadda take mai dadi, banda bakan magana, banda fushi, banda ainihin wato tsawa ko wani abu mai kama da haka. Wal uslubil hasan, sannan kai amfani da salo mai kyau wajen tinkarar iyayenka dan su janye wannan magana ta neman wannan yarinya ko wannan mata wadda kai a hakikanin gaskiya ba ta yi maka ba, baka son auranta. Hatta yahtada liqaulika, har Allah ya taimake ka ka samu dama su sassauta su saurari maganarka. Wa hatta yardaya, har kuma a waye gari su dai hakura su yarda bil mar'atil munasiba, in ka je ka nemo matar da kake ganin ta dace da kai, kar kuma su ma su yi fushi su ce to tunda ka ki auranta su, kai kuma duk wanda ka zo da ita su ce ba sa so. An fahimta, muhim kai aure, abinda suke so kenan, muhim kai aure. Wa zaka aura? Su dai babban burin su kai aure. To da haka sai suka kawo maka suka nemo maka, sai kake ganin wannan bata dace ba, kuma kila in an zo kila bacin ran gara na yanzu, don akwai auren da aka yi shi sai ga bacin ran da za a yi bayan an yi shi sai ya fi yawa, sai ya fi muni, sai ya fi dadewa a rai bai gushe ba fiye da wannan na farkon kafin a kulla. To duk ka auna haka kuma ka nunnuna musu haka, Allah ya ce miki ka sun fahimta, to kar kuma su kuma ka zo da taka bukatar su ce tunda ka ki amsa ta su bukatar, kai ma ba za su amsa taka ba. To wannan ana jan hankalin iyaye akan haka. Nas'alullaha lil jami'il hidayah, muna roƙon Allah da ƴaƴan da iyayen da Allah ya shiryar da su, domin ba kai kare yake so ka shiryu wajen yi musu biyayya ba, su ma ana son su shiryu wajen kada kuma su shiga huruminka. Ina fata an gane. Hal wannan ka duba wannan hadithin, maganar tana cikin Muslim, innamal ma'ruf innamal da'atu fil ma'ruf, yake ta so ishara zuwa gare shi. Hadithin yana cikin Muslim, hadithi na 2363. هل يطيع والديه في رفضهما زواجه من امرأة يريدها؟ شن لا زي يو إيا ينسى بيايا إذن سك يواز إذا ما تدهيك يسو يا أورا سك تبزي أوريتا با شن سنزور تاسو ياتي بايا سوان تكسو مزا مزا تونام كما شيني ينمو ماتا ياتي غيارين يدزي أورا تو سيكما سو إيا ينسى كتبزي يدي أوريتا با. To shin da zai wa iyayensa biyayya a haka? Idza kana adamu muwafaqatihim am fatatin yaktaruha li asbabin shar'iyya, to za a duba a gani idan kin dacewar su da dan su wajen auren wannan yarinya da ya zaba saboda wasu sabubba ne da wasu dalilai irin na shari'a, ma'ana akwai dalilai na shari'a da yasa baban sai ce sam bai yadda ba, baba sama ta ce ba da ita ba, to in akwai wannan ka anta kuna kaman wayannan dalilai ne zai sa iyaye su yi watsi da wato auren da dan su ya nemo na wata yarinya su ce ba su yadda ba, to sai aka ce ka anta kuna sayyi'ata sum'ati, kaman ta zamanto ta yi kaurin suna, sayyi'ata sum'a kira kowa ya duk magana ta ko ina ta shiga ta yi kaurin suna a rashin mutunci, ta yi kaurin suna a rashin afsara, ta yi kaurin suna a kula mazaje da yawace a wacan banza, ta yi kaurin suna a ainihin wato raye-raye a social media ko a TikTok da sauran abubuwa irin waɗannan na rashin mutunci, ta yi kaurin suna a nan kuma shi ya ga ba wanda yake so sai ita, to wannan kaga sai iyaye suka kafe suka zazzare masa ido cewa ba da su ba ba su aminta wajen aure ya shigo musu cikin zurriyarsu da wadda take ba ta da tarbiya, ba ta da da'a, ba ta da wani abu da zaka iya dagawa wanda yake abin burgewa ta tare da ita har da za su yadda dan su ya aura ya shigo da ita cikin dangi. Fa yajibu 'alal ibni da'atu walidayhi, to anan wajibi ne ainihin wato al-ibn, wajibi ne da yayi biyayya ga iyayensa. An gane ko? Wajibi ne a nan da domin sun fi shi gaskiya, sun fi shi hujja. Maimakon ya nemo ta gari, ya nemo wadda za su yi murna, su zamto tare da shi wajen neman aurenta, sai ya nemo wadda take suna ganin tana da karancin tarbiya, ta yi kaurin suna akan rashin da'a. To a nan wajibi ne in suka ce ba da su ba kar ya je ya nemo wasu iyaye na aro ya ce a je a yi. Zai yi annadamu alama fata in ya aura ba da yawunsu ba, domin sun fi shi gaskiya a nan. Da haka abin da ya zama wajibi ya haƙura, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, sai ka nemi wata kuma wadda take dama kaga ka koyi darasi, ka gane dalilin da yasa iyayenka suka yi watsi da neman auren wadda ka kawo. To yanzu ka tashi neman wata, sai ka nemo wadda take mai sufofi masu kyau, mai tarbiya, mai nagarta, wadda in ka zo iyayenka za su wafaka maka akan aurenta. Li'annahu sayuqdimu ala amrin fihi sharrun lahu, domin iyayen shi ai ba lalle ya gane ba. Ai ka kalli saurayi, in yin kinkimo irin wannan, in ba tsayin iyaye ya samu ba, to galibi sai dai annadamu alama fata ta same shi. An gane ku? Duk yanda za ka yi mai bayani ba zai gane nauyin auren mace wadda take ba nagartacciya ba. Ka karanta tarihi, duk waɗannan manyan gwaraza na musulunci da aka samu, iyaye mata fa aka samu nagartattu. Domin mafi yawancin sun ka karanta tarihi, amarayu suka tashi, su waye suka ji. To ka dinga aunawa, galibi abin da ya fi faruwa shi ne kai kake tafiya ka bar matar da yayan. Galibi abin da ya fi faruwa kenan, duk da cewa ana iya samun matar ka ta riga ka rasuwa. To ka bar mana wadda irin magabata aka basu a hannunsu, wadda duk abin da ka gino na alheri, kuma alherin nan mun faɗi cewa ɗa na gari ba ƙaramin jari ba ne da ya kamata kowane mutum musulmi ya yi burin samunsa, domin aikin alheri ne wanda ka dasa shi ila yaumil qiyama. To ka samu wadda in ma baka nan, ko da ma kana rayuwa ba kai kake rayuwa da yara ba, tarbiyyar yara ka so mafi tsoka diza ga hannun iyaye mata take. Sun fi zama da su, sun fi sanin halin da suke ciki, galibi a nan suke samun tarbiyya mai kyau, ko aka san haka. An gane ko? To da haka wani abun ba za ka gane ba, kawai ka ganta dai ga ta mai kyau ce, ko mai kaza ce, ko mai kaza ce, amma su iyayen suna nuna maka cewa kamar kana so ka yi gaba gadi ka fada cikin sharri. An gane, shi ne fa illi annahu, domin shi dan sun fahimci sayuqdimu ala amrin, so yake yayi gaba gadi shiga cikin wani al'amari, fihi sharrun lahu, kuma a cikin wani al'amarin akwai sharri gare shi. Su saboda gogewa da tajriba da shekaru sun gano cewa wannan akibar al'amarin ba zai kyau ba, kuma sharri zai zama gare shi. Wa qad yusibu sharru gairahu, domin sun ga sharri ya samu waninsa. Akwai wanda ya auri irin wannan matar, karshe sharri ne ya biyo baya. To ba mai san ka kuwa bayan kanka sama da iyayenka, da haka ba sa son wannan sharrin da suka ga ya faru ga wani ya faru gare ka. Aidan wa amma idza kana adamu muwafaqatihi ma ala fatatin yaktaruha, amma idan aka duba aka ga iyaye rashin yin wato rashin daidaiton su da dan su akan neman auren yarinyar da yake zaba, lali asbabin shari'a, ba gaira ba dalili, ba tare da wani sababi ko dalili na shari'a ba, balli asbabin shakhsiyya, kawai wasu dalilai ne na kashin kai. Akwai wanda za su ce yar talakawa ce ba za ka aure ta ba, akwai wanda zai ce ai suna ba sa magana da babanta. To kai dan ba ka magana da babanta, wannan wata matsala ce da bangai. An gane ko? Kuma rashin magana da babanta ai baka kyauta ba kai ma a matsayinka na uba ko? To saboda haka wannan kaga kaman wata matsala ce wato shakhsiyya ta kashin kai. Kun taba samun matsala da shi makocin makota ne, kun yi kaza, wannan duk abu ne wanda ya shafe ka, bai shafi ƴaƴanku ba. Wani ya zama toli asbabin shakhsiyya, dalilan duk da yasa aka kiyarda din dalilai ne na kashin kai. Akwai wanda zaka ga sun ce gaskiya ba ta yi musu ba, ba ta da kyau. An gane ko? Ko kuma su gaskiyar magana ba ce karatun boko mai yawa ba, su kuma kila yan takarda ne suna son wadda ta yi karatu sosai ta iya turanci. Ina fata an gane. To kaga duk wayannan dalilai ne wayanda suke shakhsiyya au dunyawiyya, ko kuma dalilai ne irin na san duniya kawai. Ka naqasi jamaliha, kaman ba ta da kyau sosai, ba tsaleliya ba ce. Au hasabiha, ko ba wata mai matsayi ba ce, kuma ba a sa ran za ta samu wani matsayi. wa nasabiha ko saboda nasabar su saboda babanta gette ne ko babanta nan yake zuwa yana mana faskare ko babanta kaza ne ko shine mai gaji a guri kaza da sauran su alladhi yadhharu annahu la yajibu alaihi ta'atuhuma to abinda ya bayyana abinda yake bayyana ya tabbata cewa iyayen nan ba su da wani dalili irin na shari'a to annahu la yajibu alaihi ta'atuhuma ba wajibi bane yi musu da'a faqtiyaru zawjati zabar mata min haqqil ibni haqqi ne na da walaysa min haqqi walidayhi ba haqqin iyayensa bane iya katta su ba shi shawara ina fata an gane wannan da ya kamata iyayen su ma duk suna shigowa irin wannan yacin din ko wani lokaci a zuwa ita faman dambarwa kuma su dinga ganin ba da yawun su ba ko su yi baki ko wani abu mai kama da haka to shi yasa ake ta wayar da kai ga su kansu iyaye a irin wannan nahiya in an shigo ta to su sassauta kada su zafafa da yawa in akwai illa da suka hanga su zauna da dan su su karanta masa illolin in akwai illolin ba san zuciya bane wajibi ne ya comply ya yi da'a in kuma ba wani dalilai kawai wani personal abu ne ko wani tunani ne na molanka ko kuma wani hasashe ne wanda babu tabbas a kansa to wannan in dai ya ji ya gani kuma tana da tarbiya tana da nagarta tana da addini to su yi wa ɗansu muwafaka su yi man mubaya'a su yarda su sa masa albarka wajen neman auren wannan wanda ya gani ya ce yana so domin zabar matar da mutum zai zauna da ita haƙƙinsa ne ba haƙƙin iyayensa ba ne wa fi fatawar lajina ya zo cikin fatawar lajina allajinati da'ima amma ma ya ta'allaqu bi ta'atihi ma fi umuril mubaha malaman lajinatul fatawa suka ce amma game da abin da yake da alaka bi da'atihi ma da yiwa iyaye da'a fil umuril mubaha cikin al'amura wa'inda suke ba wajibi bane ba haram bane kawai halal ne wal adiya da kuma al'amura da suka shafi al'ada ba wai addini bane yace lalle ayi ko kar ayi wa fi amri tazwij haka a cikin al'amarin aure ko aurarwa wa talaq da saki fa hadha to waɗannan bangarorin ya'udu ila taqdiril masalih wannan din yana komawa ne zuwa ga auna maslaha wal madar da kuma cutarwa wal muqabalati bainahuma da kuma kwatanta tsakanin su wato wannan masaloli ne da ya kamata a kalli maslaha a kalli mafsada idan wajen auren ne su suna ganin kai ya aura shi yana ganin ya aura sai a kawo sai a gani akwai maslaha in akwai maslaha ina take in kuma akwai cutarwa ina cutarwa take sannan sai ai muqabala tsakanin al masalih wal madar din sai a ga wanne yafi yawa in an ga maslahar ta fi yawa madar din dan kadan ne to su yi hakuri ba inda babu madar ina fata an gane idan kuma aka auna aka ga kai madar din cutarwar ta fi maslahar da za a samu a rayuwar auren yawa to kaga anan shi kuma sai ya hakura ya janye daga auren domin sun fi shi gaskiya wannan shine abin da ya kamata a duba haka wajen sakin mace in suka ce lalle suna so ya saki matarsa to malaman lajina suka ce sai a kalli masalih yanzu dai ga matan nan lalle kam tana da wasu ƴan laifuffuka to sai a kalli tana da wasu alheran in alheranta da kula da yara da abin da ya shafi ainihin gudanar da rayuwa ta yau da kullun maslahar zama da ita ya fi rabuwa da ita to anan ma sai a rinjayar da maslaha akan mafsada in kuma aka ga mafsada zama da ita cutuwar da ke tattare da zama da ita yafi ainihin wato maslahar zama da ita to a dan kuma kaga sai a hakura a rinjayar da abin da shi yafi yawa mafhum fa idza amara alwalidani waladahuma bi shay'in min zalika idan iyaye suka umarci dan su da wani abu min zalika daga abin da muka ambata man'an ko dai suka hana shi misali in aure ne suka ce kar yayi ko saki ne zai yi suka ce kar ya saki au ijaban ko suka wajabta masa ma'ana suka umarce shi ko dai suka ce sai yayi auren ko suka ce sai yayi saki wal maslahatu fi mukhalafatihima kuma a hakikanin gaskiya maslahar umarnin da suka bayar yana cikin saba musu ba a cikin yi musu biyayya maslahar take ba fala haraja alal waladi to anan babu laifi akan dafi zalika a irin wannan mas'ala biludufin da tausasawa wa husnul mu'amalatin da kyautata mu'amala yake aiwatar da wannan abin da suka umarce shi li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum ku kuka fi sanin al'amarin duniyar nan taku an gane ko ku kuka fi sanin al'amarin duniyar nan taku lakin la budda minan nazari fi ma'alatil umur sai dai lalle kam a dinga duba zuwa ga makomar al'amura ko macen kasa wa ma yatarattabu ala qararil mukhalafa da kuma irin abinda zai faru ala qararil mukhalafati min al-awaqib wato da irin abinda zai faru akan tabbatuwar sabawar na mummunar akiba wan nadaru fil masalihi wal mafasid sannan da duba maslaha da kuma mafsada wannan shine kodin shi abin da ya kamata a duba cikin irin waɗannan al'amuran annabi ya ce ku kuka fi sanin al'amuran duniyar nan taku da kan abin da ya shafi maslaha ce ta duniya kuma kai kana ganin iyayenka sun manyanta al'amarin da duniya take tafiya a yanzu suna aunawa da duniya irin ta lokacin su yanzu kuma ga yanda al'amura suke maslahar in aka biye wa irin fahimtar su fahimta ce irin ta dauri akwai mafsada a cikin tafiya da maslaha a cikin abin da kai kuma kake so kai akwai maslaha koda akwai mafsada bata kai maslahar da take cikin mafsada bata kai ainihin wato mafsada din bata kai maslaha din ba to anan kaga sai iyaye a hakurkurtar da su a rarrashe su a faranta musu a gaya musu magana mai dadi a kuma aiwatar da wannan abin wala yakunu alwaladu aqan fi bidhalika to kuma in da ya aiwatar da wannan abin da shi yafi zama maslaha to ba za a ce ya saba wa iyayensa ba shine wala yakunu alwaladu anan da ba zai zama aqan mai saba wa iyaye ba bidhalika in yayi haka wannan shine fatwa ta al-lajna an gane ko wannan manyan malamai abin da suka faɗa kenan da aka kode shi sai a dinga dubawa kar kaga kamar kana da gaskiya ko kana da gaskiya to sai ka ba hankali wajen warware mas'ala abinda kullun ake gaya ma ku da gaskiya ta kar ka dauka gaskiya ta ka ta baka damar kai tsageranci ko kai rashin kunya ko ka fadi maganganu masu kaushi ko ka bijire ba tare da tausasawa ko neman ainihin wato wata hanya mai sauki da iyaye za su ji dan sanye sanye wajen ainihin wato bijire musu da kai ba an gane ko amin wa idza kanatil maslahatu rajihatan fi ta'atihima amma idan maslaha ta fi rinjaye wajen yi musu biyayya fi shay'in min zalika cikin wani abu daga abin da aka ambata sai aka ga maslahar yin auren da suka kawo yafi taka ko tafi taka ko kuma sakin da suka umarce ka maslahar sakin ainihin wato tafi rinjaye to fa fi da'atul walad lahumu alkhayr a cikin biyayyar da dazai wa iyayensa anan akwai alheri wal barakatu akwai albarka wal birru akwai nagarta wal ihsan akwai kyautatawa ina fata gane koma cikin fatawar lajnatid da'ima ta 25 shafi na 130 da ainihin wato da hudu wa bimithli zalika abta sheikh ibnu uthaymin rahmatullahi alayhi da irin wannan fatawa ta lajnatid da'ima al-sheikh ibnu uthaymin shi ma ya bada fatawa ka koma cikin ainihin wato website din sa na www.youtube.com/watch ko za ka ganshi anan sun kawo shi a kasa to ga koma tun za ka ga wannan fatawa da ainihin wato sheikh Uthaymin ya bayar shi ma yana tare da wannan fatawa ta lajnatid da'ima wa min al-ulama'i man yara ta'at al-walidain fi hadha duk da cewa daga cikin malamai fa akwai wanda suke ganin wajibi ne daye wa iyayensa biyayya koda a cikin wayannan abubuwan da muka ambata akwai malaman da suka gani suka zabo maka kawai ka karba an gane ku ka karba ka girmama kai karba hannu bibiyu akwai albarka haka in yaso ka samu dama sai kai karayi ina fata an gane waccan ka karba ta ci albarkacin iyaye kuma kana kula da ita da haƙoƙinta ba abinda ka rage mata in kuma ka samu dama ka samu wanda kake ganin kana so sai ka aura sai ka hada su ku ci gaba da tafiya an gane ko akwai malaman da suke ganin ainihin wato wajibcin yi musu biyayya har a cikin irin waɗannan al'amura a yaushe suka ce illa idza ta'allaqa nafsul ibni biha sai fa a inda iyaye suka ga ran zuciyar dan su ta damfara matuƙa da wannan abin aw khashiya ala nafsi ko kuma suna ko kuma khashiya ala nafsi yana jin tsoro akan kansa ma'ana zuci sun iyaye sun lura cewa dan su zai iya fadawa halaka akan wani abin dan ya sa shi a rai an gane ko gashi dai yafi su gaskiya amma malamai suna ganin duk da yafi su gaskiya kuma babu wata illa a cikin auren da yace zai yi, amma tunda sun kiyarda duk da haka malamai suka ce wajibi ne ya bi umarnin iyaye. To sai dai inda iyaye ko kuma ainin ta'allaqat nafsul ibni biha, zuciyar dan ta kasa rabuwa da wannan wanda yake so ya aura, ta damfara da ita, to a irin wannan ko kuma aukashi ala nafsi ko kuma yana jiwa kansa tsoron fadawa wani hali ko wata halaka, to a irin wannan lokacin da ta'allaqat nafsul ibni biha aukashi ala nafsi, to anan ko da yake wayannan malaman na biyu suna ganin lalle ne koda abin bai maddaɗi ba wajibi ne musu biyayya, ya musu da'a, to amma an samu waɗannan abubuwan guda biyu da aka ambata, to anan in ya bujire ko kuma ya ji yayi auren, to ba zai zamanto ya saba musu ba. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa in kana ar-rajul yakhafu ala nafsi wa walidahu yamna'anihi min at-tazawwuj, idan mutum yana jin tsoro, yana ji wa kansa tsoro, yana ganin zai iya fadawa wani gare, zai iya fadawa wata halaka, zai iya shiga mawuyacin hali, an gane ko, wa walidahu kuma ga iyayensa yamna'anihi sun hana shi minat tazawwuj, da auren wannan wadda yana ganin rabuwa da ita zai iya wato samun matsala a rayuwarsa, falaysa lahuma zalika, Imam Ahmad yace to gaskiya iyaye ba su da damar yin haka. Sayyidina Umar mun karanta a baya ya taba umartar ɗansa Abdurrahman, in ban manta ba shi ma ya ga tunda ya auri wata mata cikin matansa kawai sai ya daina fita jihadi. Sayyidina Abubakar sai ya ga kamar ya dan ja baya, baya himma irin ta da, sai tilasta masa ya saki matar, to bayan ya saki matar kuma sai ya ga ya shiga mawuyacin hali, ya shiga damuwa ta shiga ransa sosai, to sai Sayyidina Abubakar ya masa afuwa, ya janye wannan, ya ce ya maida matarsa, da ya maida ita kuma sai ya gyara wannan kuskuren da saboda shi aka ce lalle sai ya saki matar, ya ci gaba da zuwa jihadi da sauran abubuwa. Akwai hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo ya ce inna imraati la taruddu yada lamisin, ya ce matata ba ta wuce ta yi, la taruddu yada lamisin, ba ta iya tunkuɗe hannun wanda ya kawo hannu zai taɓa ta, sai ya ce ɗalliƙaha, ya ce ka sake ta, sai ya ce idan ta tuba uha nafsi, ya ce ai ko zan iya rasa raina, ya ce to sai ka zauna da ita haka, gane ko? Ka san wani san nasa ba na wasa yake ba ko? Wa qala lahu rajulun li jariya, wani mutum ya ce wa Imam Ahmad ya ce li jariya, ina da wata baiwa, wa ummi tas'aluni an abi'aha, mahaifiyata ta ce sai na sayar da wannan baiwar. Qal tatakhawwafu an tutbi'aha nafsak, Imam Ahmad sai ya ce ka shaku da wannan baiwar ta, kai ce wallahi mun shaku, kana tsoron zaka iya rasa ranka akan ta? Qala na'am, yace haka ne. Qala la tabi'aha, sai Imam Ahmad ya ce kaka sai da ita. Kenan kaga malaman da suke ganin ko abun bai ma dadi ba, duk da kana da gaskiya amma wajibi ne ka bi iyayenka, amma idan abun da kake so din nan kuma kana da gaskiya a kan sansa, babu wani dalili na hana ka, kawai sai dai dalili irin na kashin kai su suka haife ka, to an ce kai musu da, amma inda kuma zaka shiga mawuyacin hali, zaka fada halaka ko garari, to anan malamai suna ganin in ka ki bin umarnin iyayen ka je kai wannan abun ba laifi bane. Ko ana fahimta? Da aka Imam Ahmad ya ce kaka sai da ita, ya ce ya kuke da ita, ya ce gaskiya ya shaku da ita, kana ganin yanzu zaka iya rasa ranka ko zaka iya samun tasgaro a rayuwarka in ka rasa ta, ya ce kware kwa, ya ce to kaka sai da ita. Qala innaha taqulu la arda anka aw tabi'uha, sai wannan mutum ya ce to ai mahaifiyata ta sa min sharadi, ta ce ba za ta taba yadda da ni ba sai na sayar da wannan baiwa. Qala in khifta ala nafsika falaysa laha dhalik, yace indai kana ji wa kanka tsoro in ka rabu da wannan baiwar, kana ganin zaka iya shiga wata halaka ko wani mawuyacin hali, to mahaifiyarka ba ta da haƙƙin haka, ko ta ce ba za ta yadda da kai ba, ba lalle hakan ya maka tasiri ba, amma dai ka bi a hankali. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yace li'annahu idha khafa ala nafsihi yabqa imsakuha wajiban, sai Shaykhul Islam yace lalle idan mutum yana jin tsoro akan kansa cewa in ya rabu da irin waɗannan yana ganin zai iya halaka ko zai iya samun wato tasgaro a rayuwarsa, ko zai shiga cikin mawuyacin yanayi to wannan ya buƙa imsaku ha wajiban yanzu ci gaba da rike ta ya zama wajibi aw li anna alayhi fi dhalika dararan ko kuma a cikin rabuwa da ita din akwai cutuwa da zai to anan ma wajibi ne ya rike matarsa wa mafhumu kalamihi abinda za a fahimta a wannan magana ta sa annahu idza lam yakhfa ala nafsihi kenan idan mutum baya wani jin tsoro akan kansa dan an ce rabu da ita zai iya rabuwa da ita ba wani matsala yudi'uhuma to zai yi musu biyayya fi tarki tazawwuj a cikin kin aurenta din yazo da ita ya ce ga wanda yake so sun ce a to shi kuma sun riga sun shaku ransa yayi zurfi zuciyarsa ta yi zurfi a kaunarta rashin aurenta zai iya jefa shi cikin wani mawuyacin hali to anan tunda ba wata ba wani dalili na shari'a suka kawo masa wajen kin wajen hana shi aurenta ba to zai iya zuwa ya aure ta haka amma in baya jin tsoron wani abu yana ganin dan ya rabu da ita babu komai zai wa iyayensa biyayya akan haka kuma sai ya nemi wata wadda za su dace da iyayensa wajen aurenta yudi'uhuma fi tarki tazawwuj wa fi bai'il ama wajen auren baiwa wajen siyar da baiwarsa kai haka shi ma hukuncin yake لأن الفعل هنا إذن لا ضرر عليه فيه دومن إن يأيك تونا أمرنين إيا ينسى أئرون ونن ينين باب وتشوتوا دزي أتشكين هكا لا دينا ولا دنيا بازي تشوتوا الدينا باكما زي تشوتوا الدنيا شبا توانان سي وإيا ينسى بيا يأكن هكا كما تشكين على آداب الشرعية مجلدين دا شافينا داري هدو دا داري هدو دا أربعين دا تقوص أمه تمنعه من الزواج بزوجة ثانية زي قال ما تتبعه بابا ستتبعه بعد يوم تبعه بابا تهدبا هنغاني فو يوى وشيكو ما يدعي أمه ما هي في السجد تمنعه تحنش من الزواج يي أوري بزوجة ثانية يقال أوري نبيو ينبغي للولد يا كما تتاه Allah ya gadiba ummuhu kada ya kuskura ya fusata mahaifiyarsa wa Allah ya tazawwaja kada da ya kuskura ya aure wa hiya kariha mahaifiyarsa bata so illa in kana yahtaju ila zalika sai dai in yana da bukatuwar ƙara auren hajatan masa matsananciyar bukata ila matarsa wanda yake tare da ita bata da lafiya tsawon lokaci bata da isasshiyar lafiya bata iya sauke wajibanta na rayuwarsu ta aure da haka yake ganin zai iya shiga wani mawuyacin hali saboda matar ta su ga yanda take ko bata da nagarta matuka rabuwa da ita kuma saboda yara ko wasu dalilai yasa bai rabu da ita ba yake so ya karo ta biyu koda zai dan samu wata salama daga tabiin wa yatadarraru dinuhu addinin sa ma zai iya cutuwa au duniyahu ko duniyar sa ma za ta iya cutuwa bi adamin zawaj in bai yi wannan auren ba fala yudi umma to anan ma ba zai wa mahaifiyarsa biyayya ba wala yahiqu laha hijruhu kuma ba ta da haƙi ba daidai bane ta kaurace wa dansa danta kai aw manuhu ko kuma ta hana danta ƙara aure na biyu matakar yana da wato imkaniya ta yin ƙarin auren na biyu zai iya yin adalci tsakanin matansa sannan kuma yana da halin da zai iya rike matansa guda biyu to kada uwa ta ce ba ta da bukata ko kuma ta ce ba da yawunta ba danta zai ƙara aure na biyu ina fata an gane idza talabal walidani idan iyaye guda biyu uwa da uba aw ahaduhuma ko ɗaya daga cikin su suka nema minal ibni suka nemi dan su an yuki mama ahuma suka ce suna son ya ci gaba da zama da su fi nafsil balad a gari guda kila shi yana da wasu harkokin da yake so zai tafi wani garin daban ko yana so zai je neman karatu wani garin daban amma iyayensa ko ɗaya daga cikin su sun nemi suna son ya ci gaba da zama da su fa hal yalzamu zalika shin lalle ne sai ya ci gaba da zama da su ya samu wata harka a Kaduna ko a Abuja suka ce lalle su suna son ya ci gaba da zama tare da su a nan Kano kuma harkokin na nan Kano dai ba sa garawa yanda ya kamata ko kuma ya samu wani aiki a can nan kuma babu aiki misali mimma yanbagi an yi ulama yana daga abin da ya kamata a sani anna suhubatal abawaini mujarrada suhubatihima lalle iyaye su sani anna suhubatal abawaini zama da iyaye guda biyu mujarrada suhubatihima zaman da su kawai ko babu dalilin komai walau lam takun hunaka hajatun madiyatun malmusatun tad'u ilaiha koda ko babu wata bukata irin ta kudi matsananciya da za ta ja zuwa ga zama da su din walau lam yakun hunaka dararun maddi bi firaqihima koda ko babu wata cutuwa ko wata matsala ta kudi ko ta dukiya da za ta kasance bi firaqihima in ya rabu da su wala ta'attulun li asbab ma'ishatihima koda ko ba watsi zai yi ba da al'amarin rayuwar su kar ya zama a tsoro suke in yayi nisa da su zai manta da su zai ki dawowa gida zai bar su cikin bukata zai bar su koda babu wannan shine ma'ana wala ta'attulun koda babu wofintarwa li asbab ma'ishatihima ga hanyoyin rayuwar su koda daga can zai dinga kula da su zai dinga aiko musu da kudi wa na'u zalika da makamancin haka to koda babu wa'annan dalilan fa inna mujarradal musahabati bihima iya kawai zama da su karkai nesa da su wal qurbi minhuma da zama dab da su ma'ana ga gida ko ga unguwa ko a gari daya wa inasihima da dauke musu kewa bi huduril walad bi shakhsihi ta hanyar zuwan dan da kansa suna ganin sa zai zo ya gaishe su da safe ya zo da daddare ko da yamma ya gaishe su ya zo ainihin wato yana yawan zuwa akai akai suna ganin sa madalabin shar'i koda babu wayancan dalilan wannan abin nema ne a shari'a mu'tabarun kuma abin la'akari ne wannan gaskiya in babu wani dalili na nesa da su din to zama a kusa da su wannan abu ne wanda shari'a tana neman da yayi haka kar ya tafi can gurin da in suna son ganin sa ba za su ganshi ba cikin sauki shi ba zuwa yake so ko sosai ba wani ma sai ya ga wayayi nisa saboda kar su dame shi ya auro wata ifritun minal jinn duk ta dauke hankalin sa wai kar ta hana shi sakewa kar iyayensa su hana shi shakatawa da sassafa a tura a ce yazo akwai wanda fa koyoyinsa sai kakkashe ka a neman shi da safe yana cin soyayyarsa da matarsa kawai a ce wai yazo da haka sai kakkashe wayoyinsa ba zai kunna ba ko kuma ba zai kama gida kusa da su ba ya ce saboda kar a dame shi in ya ce kar a dame shi kakka dauka makota fa yake nufi kannansa da za su dan dinga zuwa gidan akai akai kar su dame shi iyayensa da nan da tunda sun je yana kusa a bayan layi yake ko akan layi yake za a ce yazo ko kuma wata matsala ta taso a ce a nemo shi to shi yasa kawai sai ya tafi can wata duniya wanda su kannan kafin su je inda yake amu a abin hawa yanzu ga mai yayi tsada ba zai yiwu ba kai ka san akwai mugu ko sannan iyayen su ma ka san su da tausayi za su ce ai yayi nisa da an tashi to a nemo ka za su ce ai yayi nisa ne yayi nisa akwai wata baiwa Allah da ta gaya mun ta ce ita shi dan yana can hoto ra ina ne ita kuma tana na'iba amma aikaciya ce amma a daidai sau take hawa tausayi irin na uwa ta ce in ta ce ya zo ya ɗauko ta a mota zai ɗauko ta amma sai take ganin kamar ta matsa masa ita tana na'ibawa shi kuma yana ainihin hotoro ta ce ya baro hotoro ya taho na'iba ya ɗauko ta ya kata gurin aiki shi sa ta kwammace ta hawa a daidai sau to kaga wannan ka samu wadda ita ta tausaya masa ne abin nan duk da cewa ya kamata ya hakan amma dai ta ɗauke masa saboda tana ganin akwai wahalarwa da sauransu to kaga kenan akwai bukatar iyayen suna son su ga mutum gab da su dan dauke musu kewa kuma in kana nesa kaga da ka zo ka ce ai su da kansu za su dinga tashi ka tafi kasan kana da nisa tashi ka tafi kasan kana da nisa kuma da gangan ka tafi nesa Allah ya shirye ka wal asl fi zalika ma rawahu Abdullah ibn Amr asali a cikin wannan magana shine abinda Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma ya ruwaito kala yace jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce ji'tu ubayyuka ala alhijra ya makin Allah nazo ne in maka mubaya'a akan hijira duk san da zaka je wa na duk san da za a yi hijira zan bi ka na shirya na yi maka alƙawarin zan yi hijira tare da kai wa taraktu abawayya yabkiyani amma ya maikin Allah iyayena ba sa so na baro su ma dai na ce ko ba su yarda ba ni na tawo kawai na ma mubaya'a suna can suna kuka fa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace irji fa adhihikuhuma kama abkaitu kama abkaitahuma yace kai kuskure lalle ka koma ka sa su farin ciki da dariya kamar yadda ka sa su kuka. Ba lalle kuka na hawaye ba, ka basu cikin yanayi na damuwa, saboda sun ce ba sa so ka tafi, ka ce sai ka tafi. Wannan damuwar kukan zuciyar da za su yi, Annabi ya ce koma ka sa su farin ciki kamar yadda ka sa su damuwa. Mutum ya ce zai bi Annabi hijira, ba fa wani karabutun mutum ko wani farahula ya ce zai bi shi ainihin wato wani guri ba fa. Ina yawan maimaita ma wannan, kawai ya ce zai tafi Lagos, kuma fa a bayan abin TTD fa za a dauke shi. Kaga tun daga nan Allah ta'ala ya fara gana ma azaba zuwa iko a bayan TTD. Sun ce kai yaje kai ba ma shi da kudin mota, wai wani abokinsa ne zai dauke shi a TTD a bayan a zuba inda shanu suke, shi ma a dora shi a nan gurin. An fahimta ko? Wannan hadithi Imam Abu Dawud ya rawaito shi, hadithi na 2528, Imam An-Nasa'i hadithi na 4163, Ibn al-Mulaqqin ya inganta wannan hadithin a cikin Badr al-Munir mujalladi na 9 shafi na 40, haka Sheikh Albani a cikin Sahih Abi Dawud. Wa Muawiyah bin Hajima As-Salami anna Hajimata jaa ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Hajima As-Salami shike bada labarin mahaifinsa, yace anna Hajimata, mahaifina Hajima, jaa ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala ya Rasulullah, yace ya maikin Allah, aratul gazwa, ni fa ina son jihadi, waji'tuka astashiruka, shine nazo ina neman shawararka, ka ban shawara. Fa qala, sai Annabi yace halaka min ummin, kana da uwa? Qala na'am, sai yace ka. Fa qala ilzamha, yace ka je ka lazumce ta. Fa innal jannata inda rijlaiha, aljanna tana nan karkashin kafarta. Thumma thaniya, ya sake dawowa na biyu. Thumma thalitha, ya sake dawowa na uku. Fi maqa'ida shatta, ko kuma thumma thaniya thumma thalitha fi maqa'ida shatta kamithil hadha alqaul, sannan a wuri na biyu, a wuri na uku, kai a wurare daban-daban Annabi da an zo amma irin wannan tambayar, yana bada makamancin irin wannan amsar. Imam Ahmad ya rawaito wannan hadithi na 1515538, Imam An-Nasa'i hadithi na 3004, Ibn Majah hadithi na 2781, sannan waɗanda suka yi wa musnad na Imam Ahmad tahqiqi sun hassana wannan hadithin. Fa mata ma aradul waladu an yabarra abawayhi, lokaci yayi an ƙara lokaci ma ai ku ku hakuri mu ƙara sa ban sanya za a yi ba, lokacin mun ƙara da yawa za mu iya ƙarawa a gurguje biyu muka ƙara, to bari ko mu ƙara biyu haka a gurguje. Fa mata ma aradul waladu an yabarra abawayhi fa yanbaghi alayhi, wato duk sanda da yake so ya bi iyayensa, fa yanbaghi alayhi, ya kamace shi an ya harisa ala suhbatihima, ya zamto kodayaushe yana kwadayin zama tare da su, wa murafaqatihima, da abota da su, ma'ana zama wato kasancewa tare da su, wal qurbi minhuma, da wato kusanci da su, wa inasihima, da dauke musu kewa kadara dakatihi, gurgudan ikonsa, wa alla yudkhila alaihim alwahsha, kada ya sanya musu wato kada wato ya shigar da su cikin damuwa, cikin dimuwa, rashin dauke kewa shine wahsha, libu'dihi, saboda yayi nisa da su, wal gamma, kada ya shigar da bakin ciki a rayuwarsu, lifi raqihi, saboda rabuwarsa da su, mastada ila zalika sabila, matukar yana da ikon haka. Wa qad taqaddama, bayani ya gabata, anna Urwata bin Zubair rahimahullah fassara qawluhu ta'ala, ya fassara fadin Allah ta'ala, waqfid jana'a waqfil lahumu jana'a adh-dhull min ar-rahma bi qawlihi, da fadin sa huwa antalina lahumu, shine ka tausasa musu, hatta la tamna amin ayi min shay'in ahabba, har a wayi gari duk abin da suke so karkake. Wa qala bishrul hafi yace alwaladu yaqrubu min ummihi, wai da ya zama yana kusa da mahaifiyarsa, bi haythu yasma'u umma, ta yanda wato zai dinga jin mahaifiyarsa, yasma'u ummuhu, zai dinga jin mahaifiyarsa, ma'ana baya nesa da ita. Afdalu man min wato min alladhi yadribu bi sayfi, wanda yake kusa da mahaifiyarsa, yana jin motsinta, yana gagida nan da nan ya shigo, to wai shi yafi falala sama da wanda yadribu bi sayfi, wanda yaje yayi yaki da takobinsa fi sabilillah. Wan nadaru ilaiha, kallon mahaifiya afdalu min kulli shay'in, yafi komai. to kai nisa da ita ina rabauta a ciki kai sati ba ganta ba kai sati biyu ba abin da ya shafe ka a an ba gama ta ka ba hankalinka sai ya tashi ka koma cikin at-tafsira ta ibn al-jawzi mujalladi na 1 shafi na 188 wa muraduhu bin nazari abinda ake nufi da kallanta fa ana nufin nazarul ijlali wat tawqir war rahma kallo irin na girmamawa da mutuntawa da tausasawa ma al-bashashati wal basmati tare da sakin fuska da kuma murmushi shi ake nufi ba ka zuba mata ido ka dinga zanzare mata ido ba kuma lakin idza kanat al-iqamatu fi baladil walidain sai dai in ya zamanto da zamansa a garin da iyayensa suke ya tarattabu alaihi dararun lil waladi to wannan kuma zai kawo zai haifar da cutarwa ga shi dan fi ma'ishatihi ga abin da ya shafi al'amuran rayuwarsa aw amri dinihi ko al'amarin addininsa aw fawatu maslahatin mu'tabara ko kuma wata maslahatsa da ya kamata a lura da ita za ta kubuce masa ya izzu istidrakuha wanda in kuma ta kubuce masa riskarta zai masa wahala falahu an yantakila ila tahsili maslahati to babu laifi ya tashi ya tafi domin tabbatar da maslaharsa wa yasta'zina fi zalika walidayhi amma duk da haka ya nemi izinin iyayensa a cikin haka wa yudayyiba qulubahuma ya dadada musu zuciyarsu waliyajtahida fi dawami silatihima ya kuma yi kokari wajen dimantar kulla alaka da su koda ta waya ya zama kullun sai ya kira da safe ya gaishe ta kuma kullun da daddare sai ya musu sai da safe wa birrihima da kuma yi musu biyayya bima yastadi'uhu da abinda yake iyawa wa yaqdiru alaihi kuma yake da iko da damar yin haka an gane ko insha Allah sai mu tashi walidatuhu tadlubu minhu tarka amalihi fi madinatin ukhra abinda muka karanta ya zama didi Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.